Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau sha uku ga watan Jumadal Akhir. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438. Wanda ya daidai da 12 ga watan March. Miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. Ci gaba da karatun littafin mu mai albarka, littafin At-Targhib wat-Tarhib na Imam Al-Munziri. In ba ku manta ba, muna cikin Kitabul Ilmi na littafin, ko jiya mun faru babi mai tsoratarwa game da malamai waɗanda Allah ya ba ilimi amma ba su aiki da ilimin. Kun ji wasu da cikin ayoyin Qur'ani da kuma hadisai, ko to ci gaba dai, mun tsaya ne dangane da hadisin Abu Barza Al-Aslami. Yace warawahu al-Baihaqi wa ghayruhu min hadith Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala ma tuzalu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an 40 an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa ammalihi min ayna tasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madha amila fihi. Yace warawahu al-Baihaqi hadisin jiya, hadisin Abu Barza, mai cewa la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, ko to ba Abu Barza al-Aslami ba, ba Tirmidhi yace rawahu Tirmidhi, ko ba Tirmidhi kawai ya ruwaito shi ba, warawahu al-Baihaqi wa ghayruhu, da Imam al-Baihaqi da wani malami kuma duk sun ruwaito wannan hadisin, sai dai shi Imam al-Baihaqi da waninsa sun ruwaito shi ne min hadisi Mu'ad ibn Jabal, daga hadisin Mu'az dan Jabal. Kaga shi ko Tirmidhi na ji ya ruwaito shi ne daga Abu Barza al-Aslami, kun fahimta? Ya ruwa Imam al-Baihaqi da waninsa sun ruwaito wancan hadisin daga Mu'az dan Jabal, yarda Allah tabbata gare shi, annin nabi sallallahu alaihi wa sallama kala, shi kuma annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma tuzalu. Kaga sabanin riwayar jiya, ta jiya ta'un an yi mata fataha yace ma tazalu, amma yau ta'un an yi mata damma. To da tazalu da fatahat ta'i, da tuzalu da damma ta'i, don ma'anar su guda, kun fahimta? Yace manzon Allah sallallahu, annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma tuzalu qadama 'abdin yawmal qiyama, kafafu biyu na bawa ba za su gushe ba ranar kiyama, hatta yus'ala an 40, sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu. Gobe kiyama ranar hisabi, ba za ka gushe gaban Allah ba ya kai bawa, har sai an yi ma tambaya game da abubuwa hudu, don haka shirya amsar da za ka ba su game da su. Allah ka sauka mana ba da amsar su. Na farko an umrihi, sai an tambaye bawa game da rayuwarsa, fi ma afnahu, ina ya karar da rayuwar, gami ya karar da rayuwar, don haka duk abin da kan rayu a kai ne duniya sai ka ba da labari game da shi. Wanda ya kashe rayuwa ta yana dambe, kaga sai ya ce na kashe rayuwa ta wurin dambe, kun fahimta? Sai ya bashi sakamako na yan dambe nan, ya sha kashi sai ya koma shan wani. Wanda ya kashe rayuwarsa wurin kokowa, shi kuma mi zai cewa ya kare rayuwarsa ne wurin kokowa? Wanda ya kashe rayuwarsa wurin kulla ma musulmi shari, shi ma zai faɗi Allah na kare rayuwa ta wurin kulla ma musulmi shari? Duk dai abinda ka kare rayuwarka shi zaka bada labari, kun fahimta? Kaga ashe wannan ya zama wajibi gare mu, mutum ya zaɓa ma rayuwa ta abin kwarai, wanda in ka tashi faɗi gobe kiyama gaban Allah baka jin kunya, kuma baka nadama, ai an ka baka sakamakon sa. Allah ya ba mu ikon ya abin kwarai. Shine yace sai an tambaye shi game da abu hudu. Na farko an umrihi, sai an tambaye shi game da rayuwarsa, fi ma afnahu, gami ya kare rayuwar nan, duk abin da kan rayu a kai ne sai ka bada labari, na kare rayuwa ta ne ya Allah ga abu kaza. Na biyu wa an shababihi, kuma sai an tambaye shi game da kurciyarsa, fi ma ablahu, a ina ya tsofar da kurciyar, kun fahimta? duk abinda ka bata kurciyarka gare shi to kuma sai ka fada ma Allah, Allah na bata na tsofar da kurciyata ne ga abu kaza, na tsofar da kurciyata wurin area boy din ni, sai ka ce kai area boy ne, kun fahimta? Ka gani wanda area boy in dan fashi da makami ne sai na bata kurciyata wurin fashi da makami, tsoho in ya tsoho yana ya fashi da makami, kaga fashi da makami aikin karfi ne, don haka sai masu kurciya. Haka wanda ya bata kurciyarsa ga sata sai ya ce Allah na bata kurciyata wurin sata, kun fahimta? Haka mace in ta tsufa tana iya karuwanci, to kaga wanda ta yi karuwanci lokacin kurciyar sai ta ce Allah na bata kurciyata wurin karuwanci. Malamin tsibbo wanda ya bata kurciyarsa wurin tsibbo sai ya ce Allah na bata kurciyata wurin tsibbo, tsibbace tsibbace ni ne mai gobe da nisa mallam mai allon karfe, kun fahimta? Duk waɗannan amsoshin sai mun ba Allah su, don haka zaɓi abinda ka san baka jin kunya ka faɗi kuma baka gudun a baka sakamakonsa. Abu na uku wa amma lihi, kuma sai an tambayi mutum daga dukiyarsa min aina tasabahu, ina ya samu wata wa fima anfaqahu, kuma ga miya kashe dukiyar naira naira kai ba naira ba kwandala kwandala, duk kwandala da ta shigo hannunka sai kawo Allah bayanin ta ina ka samu ta, wa sabbin shaytan nuna an ka samu. To haka duk dukiyar da mutum ya samu sai an yi tambaye shi min aina tasabahu, ina ya samu dukiyar wa fima anfaqahu, kuma ina ya kashe ta. Kaga wanda ya samu dukiya ta hanyar rashin gaskiya kuma ya kashe ta hanyar rashin gaskiya zai yi bayani, wanda ya samu dukiya ta hanyar rashin gaskiya amma ya kashe ta hanyar alkhairi shi ma zai yi bayani, in yana da lada zai gani, wanda ya samu dukiya ta hanyar kwarai kuma ya kashe ta ta hanyar kwarai to kaji wanda ya yi riba, wanda ya samu dukiyarsa ta hanyar kwarai ya kashe hanyar da ba ta kwarai ba shi ma duk da sai an yi bayani. Ina fatar kun fahimta. Shi ne abu na uku, sai an tambaye mutum game da dukiyarsa min aina tasabahu, a ina ya samu ta wa fima anfaqahu, kuma a ina ya kashe dukiyar, kun fahimta? Don haka a yi kokari a samu dukiya ta hanyar halal, kuma ya an ka tashi kashewa a kashe ta ta hanyar halal ta yadda in ka yi bayani ba za ka ji kunya ba. Sai abu na hudu wa an ilmi ne, kuma bawa ba zai gushe ba sai an tambaye shi game da iliminsa, duk abinda Allah ya sanar da kai ba ka karanta ba, aya guda Allah ya sanar da kai sai Allah ya tambaye ka to ayan nan da mun ka sanar da kai mi kai da ita, hadisi guda Allah ya sanar da kai sai Allah ya tambaye ka hadisin nan da mun ka sanar da kai mi kai da shi, lahalarin nan da ka karanta ba ka karanta lahalari ba, aila lahalari cikin mukaddima ta ya kawo abubuwan da awajibi akan baligin musulmi ko abubuwan da awajibi akan su da abubuwan da sun ka haramta, waya haruma alaihil kadhibu walgibatu wannamimatu wasukhuriyatu wakaza wakaza, duk ba suna cikin lahalari ba. To abin nan da ka karanta mai lahalari ya ce haramun ne ga baligin musulmi, kai ko baka yi ba, abubuwan da yace yajibu alaihi kaza, wajibin baligin musulmi yayi kaza da kaza da kaza, ka aikata ko ka yi jifa da abin, kaga duk da ilimin da Allah ya ba mutum sai Allah ya tambaye shi, ashe mallamai ku shirye amsa tambayoyi, kun fahimta? Mallamai da masu kuɗi ku shirye amsa tambayoyi, in ji masu kuɗi duk wanda naira guda ta taba shi goma ba wai sai irin su dangote ba, a'a in ka san kwandala ta taba shi goma to ka shirya amsa tambaya, sai ka faɗi yadda ka ya ka samu kwandalan nan sannan ya ka kashe ta, sai ka ce Allah na samu ta noma ne an ka biya ni ko aikin mesin ne ko lebaranci ne ko aikin gwamnati ne ko kasuwanci ne na samu ta, sannan kuma Allah ya sani Allah kai ashe da garin kwaki na sai na kai gida, kun fahimta? Yanzu mutumin da yace yayi kasuwa yayi kasuwanci zakani ne da Allah, babu riba babu algushu babu kitmanun, duk da abinda an karamta ya kasuwanci ne zakani ne da Allah, sannan abinda ya samu ya sau abinci ya kawo gida, wannan yana da bakin cikin bada amsa gobe kiyama, kaga kasuwanci dai Allah ya halatta shi, wa halallahu albay'a wa harrama riba, kaga kasuwanci ta hanyar da ya samu dukiya tai hanya ce ta halal, sannan abincin da ya samu kuma yace ya kai ma iyali ne shi ma halal ne wajibi ma ne akan sa kaga babu nadama sai ya ce to kaga ga ladar kasuwancin da kai tunda kasuwanci ai nau'i ne na ibada sannan kuma ci da iyalin da kai shi ma ibada ne ga ladar ka kun fahimta amma wanda ya sama da fadi fa yace hanci ko yace rashawa ya tara dukiya akan rashawa ko sata da sata in sata mai in sata da in fashi da makami in fashi da mukami duk ba ana yi ba ana fashi da makami yan kwanta kwanta wasu kuma yan tashi tashi masu tare cici suwa yan kwanta kwanta da kun fito cikin mota shi kowa ya kwanta sai ka ga katta katta sun kwanta bisa titi su ko yan tahija ya masu ketar katanga in sun ka ketar katangar ka sun ka iskan ma sai ce ku tashi tashi uwar gida tashi kawo kayan zinari kaga yan tashi tashi kenan ko to in haka kai ka samu kuɗi kuma da ka tara kuɗin sai ka taima mai ka sha giya kaga duk sai kai bayani kun fahimta haka duk wanda Allah ya ba jiki da lafiya dare da lafiya sai yayi bayani rayuwar nan da anka baka yana hakarar da ita kurciyar nan da anka baka yana hakarar da duk sai an yi bayani to waɗannan abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kafafun bawa ba za su gushe ba gaban Allah ranar kiyama sai an tambaye shi game da waɗannan abubuwa Allah ka ba mu ikon sarrafar da su ta hanyar da ya dace kun ji wannan hadisin kuma hasanin ne da gairi mai kyau ne hadisi ne hasanin kun fahimta kaga waɗannan abubuwa da sai an tambaye mutum mahallin shahidin mu cikin hadisin wa an ilmihi kuma sai an tambaye mutum game da ilimin sa maza amila fi miya aikata da ilimin don haka duk wanda Allah ya sanar koda matsala guda ce ta addini sai Allah ya tambaye da ka sani to kai aiki koko Allah ya shiryar da mu sai hadisi na gaba cewa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama qal la tazulu qadama min adama yawmal qiyamati min inda rabbihi hatta yus'al an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa ma amila fima alima rawahu at-tirmidhi aidan wal baihaqi وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث حسين بن قيس حديث ابن غبا شي kuma an karbo shi daga Abdullah dan Mas'ud yarda Allah tabbata gare shi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala shi kuma dan Mas'ud ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata ga annabi annabi ya ce la tazulu qadamam na adama kafafu biyu na dan adam ba za su gushe ba yawmal qiyamati ranar qiyama min inda rabbihi wurin ubangijinsa in an kai busar kaho ta biyu jama'a na kowa ya tashi an ka tayar da mutane ba sai a gargada mutane a ce wurin hisabi ba to ya an ka gifta mutane wurin hisabi lokacin nan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan sai ubangiji ya zo da mala'iku safu safu kun fahimta sai ya zo domin wa bayi hisabi Allah shi zai hisabin da kansa ba wanda za a sa Allah shi zai hisabin kun fahimta to in bawa ya tsaya gaban ubangiji gobe kiyama ranar hisabi to kafafu na biyu ba za su gushe da nan wurin nan ba hatta yus'al an khamsin sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda biyar kaga hadisin azace an 40 wannan kuma yace an 50 dama mafhumul adl la mafhuma lahu ba al'akari don wani ya ce uku wani ya ce hudu ba a ce an yi tanakuli da farko an ce uku daga baya an ka ƙara guda sun ka zan hudu da farko an ce hudu daga baya kuma an ƙara guda sun ka zan biyar wanda ya ce hudu din shi ya ce biyar daga baya wacce ce ƙarya cikinsu in dai hadisan sun tabbata babu ƙarya kun fahimta to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kafafu biyu na bawa ba za su gushe ba ranar kiyama wurin ubangijinsa hatta yus'al an khamsin sai an tambaye shi game da abubuwa guda biyar na farko an umrihi sai an tambaye shi dangane da rayuwarsa fima afnahu a ina ya karar da rayuwar ya ce na karar da ita Allah wurin yawon dandi koko na karar da rayuwa ta Allah wurin neman ilimi don rayuwata ta kare wurin neman ilimi koko na kare rayuwata ya Allah wurin wa'adin ka hidima banda aiki illa hidima addini, ba akwai irin wadanda a haka nan ba su ko, to kaga sunaye riba, Allah ya sanya mu cikin su. To an umrihi sai an tambaye bawa dangane da rayuwarsa, fima afnahu, a ina ya karar da ita, gami ya karar da ita. Wa an shababi, kuma sai an tambaye bawa dangane da kurciyarsa, fima aballahu, a ina gami ya tsufar da kurciyar. Wa amma lihi, kuma sai an tambaye bawa dangane da dukiyarsa, min aina tasabahu, ina ya samu dukiyar, wa fima anfaqahu, kuma ina ya kashe dukiyar. Sai ka faɗi inda ka samu ta, kuma sai ka faɗi yadda kai da ita. Wa ma amila, kuma sai an tambaye shi me ya aikata, fi ma alima, dangane da abin da ya sani. Kaga wannan hadisi ɗaya yake da wancan, kun fahimta? Sai ya ce rawahu Tirmidhi, aidan shi ma wannan hadisin Imamu Tirmidhi ya ruwaito shi, wal Baihaqi da Imamul Baihaqi. Wa qala Tirmidhi, Imamu Tirmidhi ya ce hadisin garibun, wannan hadisi hadisi ne garibi. Me ma'anar hadisi garibi? Hadisi wanda mutum guda ya ruwaito ko? Hadisi ya anka ce mai garibi, yana da alaka dangane ce ma hadisi garibi, yana da alaka da ingancin hadisi ko rashin ingancin sa? Ba su da alaka. Garibi yana iya zama ingantacce, yana iya zama ba ingantacce ba. Koda ma'anar garibi dai wanda mutum guda ya ruwaito, mutumin nan guda in fiqa ne, me matsayin hadisin sa? Sahihi. Don haka ce ma hadisi haza hadisin garibin, baya da alaka game da ingantawa ko da ifantawa. Ina fatar kun fahimta. Yanzu abinda zamu yi, tunda mutum guda ne sai mu bincika, to shi mutumin nan guda da ya ruwaito hadisin me matsayinsa? In fiqa ne, hadisi ya zan ingantacce kamar wanda mutum ɗari na ruwaito. In kuma bai inganta ba wannan, kuma in mutum ɗari na ruwaito hadisi ba su inganta ba, kaga ai daddai matsayinsu guda. To shine Tirmidhi yace hadisin garibin, wannan hadisi hadisi ne garibi, ma'ana wanda mutum guda ya ruwaito. La na'rifu, ba mu san da wannan hadisin ba, min hadisin na Mas'udin, daga hadisin dan Mas'ud anin nabi, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, illa min hadisi Husayn ibn Qais. To kaji mutum guda din Husayn ibn Qais, kun fahimta? Qala al-Hafiz, Hafiz al-Mundhiri, marubucin littafin at-Targhib wa at-Tarhib, ya ce Husaynun hadha huwa Hanashun. Husayn dinnan, Husayn ibn Qais, shine ake wa al-kunya da Hanashun. Wa qad waffaqahu Husayn ibn Numayrin, wani malami Husayn ibn Numayrin ya ce fiqa ne, ya waffaqa shi, ya ce fiqa ne. Wada afahu gairu, amma wani wanda ba Husayn ibn Numayrin ba ya ce a'a, Husayn ibn Qais din can da'ifi ne. To shi ya jawo, kaga an ce ce ku ce game da shi kenan ko? Wa hadha alhadithu, amma dai Imam al-Mundhiri ya kare da cewa wannan hadisi hasanun, hadisi ne mai kyau, fil mutaba'ati, ga mutaba'a. Kun fahimta? Hadisi ne mai kyau ga mutaba'a. Menene mutaba'a? A shaida daban, mutaba'a daban. Shaida daban, mutaba'a daban. Madalla, bari in bako shortcut na definition ɗinsu. Kullum in ka ji shaida, to shaida tana aiki ne ga isnadi. In ka ji mutaba'a, ita ko mutaba'a tana aiki ne ga matani. Kaga wannan duk yafi muku sauki. In ka ji an ce wannan hadisi yana da shaida, abinda zai faɗo ma gare kenan, akwai hadisin wani sahabi ko wani da cikin marowaici wanda zai yi shaida ga wannan. Kaga shaida tana amfani ne ga isnadi. Yanzu misali, muna da hadisin dan Mas'ud, in an ka ce yana da shaida, to in koda an samu wata riwaya, duk dai in hadisin dan Mas'ud ne, wannan ba shaida bace. Menene shaida? A samu hadisin wani sahabi wanda ba dan Mas'ud, to shi zai wa hadisin dan Mas'ud shaida, shine shaida. In tabi'i ne, a samu hadisin wani tabi'i banda wanga da ya ruwaito wannan, shi zai wa wancan shaida. In tabi'ut tabi'i ne har zuwa ƙarshen isnadi dai, shine shaida. Shaida tana aiki ne ga isnadi. Amma in ka ji mutaba'a, to ita ko tana aiki ne da matani. Ina fatar kun fahimta. Kenan akwai wani matani wanda yayi kama da wannan, wanda an ka ruwaito mai kama da wannan, wanda zai ƙarfafa wannan, shine mutaba'a. shine yace hadal hadithu imam al-munzir yace wannan hadisan hasanun mai kyau ne fil mutaba'ati ga mutaba'a idza udifa ila ma qabla in an raba shi ga hadisin da aggabani ne yana da bambanci da hadisin da ya gabace shi ga matani kaga duk guda ne don haka wancan da ya gabace sai ya mai sheda shi yasa shi ma wannan an kace mai hasanul lagairi yanzu kun ji bambanci tsakanin sheda da mutaba'a ko sheda tana amfani ne bangaren isnadi mutaba'a kuma tana amfani ne bangaren matani kaga kwara kwara da dangane da karatun hadisi ilmul hadisi riwayatan za mu dan tsakur wani abu na ilmul hadisi da riwayatan kuma kun fahimta matsaloli na usulul hadis matsalolin hadis muna dan ɗebo su tunda waɗannan duk suna cikin terminologies to Allah ya shiryar da mu wallahu a'lam kun ji wannan hadisin to don haka kowanne mallami ya shiri amsar da zai ba Allah dangane da ilimin da Allah ya ba sai kai bayani shin ilimin ɗaya ne zubeban ƙwarya mallan ya san babbaku koko da kai ilimi kai aiki wanda yayi ilimi Allah ya bashi ilimi amma babu aiki me sunan wannan ilimi ya san sai a ce ya san baki ya san babbaku kawai ko a ce mallan zalla eh ko ku a ce ilimin dan ba urawa ne dan ba ura wani babban malami da an kai cikin yahudu zamanin annabi Musa alaihi salam sun fahimta wanda Allah ya buga misalin sa ya buga misalin sa da kare cikin suratul a'raf to shine dan ba ura sai a ce mallan dan ba ura mallan bal'am Allah ya tsare mu daga ilimin dan ba ura Allah ka sa mu ilimin mu albarka sai hadisi na gaba yace waruwaya anil walid ibn uqba radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna unasan min ahlil jannati yantaliquna ila unasan min ahlin nar fayaquluna bima za dakhaltumun nara ko wallahi ma dakhalna al jannata illa bima ta'allamna minkum subhanallahi fayaquluna inna kunna naqulu wa la naf'al rawahu dabrani fil kabir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata sabuwa subhanallah yace waruwaya an ruwaito wannan hadisin ne anil walid ibn uqba daga walid dan uqba radiyallahu anhu yadda Allah tabbata ga walid dan uqba walid ibn uqba shi ma sahabi ne dan uwa ne na jini dan uwa ne li ummi ga sayyidina Uthman dan Affan uwar su guda shine dan uwa li ummi ko to an ruwaito wannan hadisin daga walid dan uqba yarda Allah tabbata gare shi shi walid ibn uqba ibn abi mu'aytan kenan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna unasan min ahli aljanna wasu mutane da cikin yan aljanna yantaliquna za su tafi ila unasin min ahlin nar zuwa ga wasu mutane da cikin yan wuta yan aljanna za su kama yan wutar ziyara fayaquluna ko da suka zuwa sai su iskamma yan wuta malaman su ne da karantar da su subhanallahi yan aljannan nan ko da suka zuwa inda yan wuta to yanzu abin zai kai su inda yan wuta abba musani ba kana cikin aljanna wane sanin gari zai kai ka inda yan wuta kila don wa'azi ko to shi ne yace wasu mutane da cikin yan aljanna za su tafi ila unasin min ahlin nar zuwa ga wasu mutane da cikin yan wuta ko da suka zuwa su yan aljannan nan su kai ma yan wuta ziyara sai su ga malaman su ne waɗanda nayi musu wa'azi nayi musu huduban limamman su fayaquluna sai yan aljannan nan su ce ma yan wuta bima za dakhaltumun nar da ni kun ka shiga wuta me kawo ku wuta a karan makalla me kawo ka wuta fa wallahi muna rantsuwa da Allah ma da kallon jannatu wallahi ba mu shiga aljannar ba illa bima ta'allamna minkum sai da abinda mun ka koya daga gare ku ilimin nan da kun ka koya muna wallahi shi asbabiyar shiga mu aljanna to ko me kawo ku kaga shi ya nuna waɗannan ƴan wutan malamai ne kun fahimta kaga malamai waɗanda ba su yi aiki da ilimin su ba sun karanta da sun zan fitillu sun haska musu amma sun kona kansu Allah ya tsare mu sai su ce wallahi ba mu shiga aljanna ba illa bima ta'allamna minkum sai da abinda mun ka koya daga gare ku sunnonin nan da kun ha koyar da mu alqur'anin nan da hadisin da kun mun ha koya gare ku wallahi shine sababiyar shigar mu aljanna to mu da kun ka koya mun ka shiga ku mi kawo ku wuta fayaquluna sai malaman su ce inna kunna naqulu ai fadi dai ne muke yi wala naf'alu wa ma aikatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ji sakamakon malamin da Allah ya ba ilimi amma bai aiki kazan fa ya zan fako ya rike ruwa wasu su sha su yi ban ruwa amma shi ebe rawahu dabrani fil kabir imam dabrani ya rawaito wannan hadisin cikin mu'jamul kabir arziki dai hadisin bai inganta ba yace da ifin jidda amma ko bai inganta ko su inganta ba ba dan ketarewa za ku yi ba ku ban cewa wai ba wani wai Allah ya tsare mu don kaga da hadisin ya inganta da kun gani ƴan aljanna dama daga cikin abin da ke nuna rashin ingancinsa ba wani abu da ya inganta da ya nuna ƴan aljanna za su kai mai wata ziyara in dai kace za a sanya magana tsakanin su su ƴan aljanna suna sama don aljanna sama take wuta kuma ƙasa take to Allah zai jaye hijabi kuma zai sa su yi communication da juwan shi wannan alqur'ani da kai da ya tabbatar da haka qala ashabun nari la ashabil janna qala ashabul janna la ashabil nari ko kaga ashe za a yi communication tsakanin ƴan aljanna da ƴan wuta amma dai mu bar gidan aljanna mu tafi ziyara wuta wannan ya zo sanin gari kaga mun dai gode ma Allah hadisin bai inganta ba ko ba mu zuwa kuna zuwa ziyara inda ƴan wuta a ba mu zuwa amma dai in an jaye hijabi muna cikin gidan dajin mu za mu bayar musu da jawabi musamman saboda izgilin da sun kai mana nan ba izgili suka yi mana ba to za mu bayar musu jawabi don mu rama izgilin da sun kai mana in sha Allah ta'ala Allah ka samu aljanna ba don halin mu ba rawahu dabrani in nace za mu shiga aljanna bayan kina ne kai ba fata ne ne kai wurin Allah na san wannan bai gagare Allah ba ba mu aljanna fata ce nake yi Allah ka cika mana wannan fata imam dabrani ya ruwaito wannan hadisin da ifi fil kabir cikin littafin sa mu'jamul kabir sai hadisi na gaba wa an malik ibn dinarin anil hasan qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها أظنه قال ما أراد بها شي كوم wannan hadisi an karbo shi daga Malik dan Dinar shi ko ya karbo daga Hassan wani Hassan kullun in an kai da laƙin Hassan Hassan al-Basri ne me matsayi Hassan al-Basri sahabi ne ko tabi'i Hassan al-Basri tabi'i ne kun fahimta an haife shi zamanin khalifancin sayyidina Umar an kattabi amma sa'ad da ya samu an haife shi cikin gidan manzon Allah cikin ɗakin manzon Allah an haife shi domin mahaifiyarsa koyanga ce ga Ummu Salma matar annabi don haka da ta zo haihuwa sai ta tafi ɗakin Ummu Salma ta haife shi cikin ɗakin Ummu Salma ba matar annabi bace to cikin ɗakin Ummu Salma an haife Hassan al-Basri to kun san wani abin ban mamaki lokacin da uwa ce ta haife shi sai Allah ya jarabce ta bata da ruwan nono wata ran uwa Ummu Salma ta dauke shi matar annabi Ummu Salma aika ko da annabi ya aure ta dai ta tsufa to Ummu Salma ta dauke shi yaro yana kuka uwa ce bata da ruwan nono sai Ummu Salma ta jawo nonon ta sa gabaki nai tana sa gabaki nai sai ga ruwa sai ya kama zukan nonon Ummu Salma shikenan Ummu Salma ta ci gaba da bashi nono shi yasa Hassan al-Basri ya zama mutum mai basira mai hikima an kace hikiman sababiyyar nonon nan ne da ya sha daga Ummu Salma ya gado hikiman nan daga Ummu Salma jikin da manzon Allah ya taba shi ma Hassan al-Basri ya taba wannan jikin don haka ya samu albarka Allahu akbar don haka yana cikin kibarut tabi'ina Hassan al-Basri Allah shi mai rahama to Hassan al-Basri ya ce ku dai kun kace tabi'i ne ko to yace qala rasulullahi da haka yanzu baka da bukatar sai an ce mahadisin ya kare ina kare ta sama hadisin kaga Hassan al-Basri bai riski manzon Allah ba na faɗa muku zamanin khalifancin sayyidina Umar an kai fai to ina ga gama da manzon Allah ya ce qala rasulullahi kaga me sunan irin wannan hadisin mursal Allah shi muku albarka kaga hadisin da tabi'i sahabi shi adda bakin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko yayi kaza don shi ya raya da manzon Allah amma tabi'i ba inda ya hadu da manzon Allah don haka tabi'i ya ce manzon Allah ya ce sai mu ce akwai tumamai akwai ketaral shine hadisi mursal kuma da ifi ne yace Hasan al-Basri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min abdin ba wani bawa ya kadubu kudubatan dake yin kuduba ko wace irin kuduba ce ma'ana in gajeruwa ce in doguwa ce kun fahimta ba wani bawa dake yin kuduba su wane ne ke yin kuduba malamai da limamai yanzu azan nan da nake muku ai kuduba ce karatun da ake yi makaranta kuduba ce kudubar da liman ke yi kuma dusan munbari masallaci ita ma kuduba ce dusan da kai addressing din public ya zan kuduba to yace ma min abdin ba wani bawa ya kadubu kudubatan dake yin kuduba ko wace irin kuduba ce illa Allah azza wa jalla sa'ilu ana face Allah mai girma da bawa ya tambaye shi game da kuduban nan liman kudubar da kai me an manufarka game da ita azunnuhu kala shi marwayacin yace ina zaton annabi yace ma arada biha me yayi nufi da huduban nan kai ne don ka nuna larabci ya tsayu a san kai malami ne koko kai ne tsakaninka da Allah don ka karantar da mutane addini a bidokocin Allah sai duk wanda yayi huduba ma'ana duk wanda ya addressin din public da suna addini to sai yawa Allah bayani yanzu karatun nan da nake sai Allah ya tsabe ni gobe kiyama sai nan Allah ya tamban dallu tsakaninka da Allah a targibu wa tarhibun da kai gwiwa locus masallacin markazu sunna me manufarka kai ne don a kawo ma sadaka da zakka ko a ce ma malami ko a saka cikin committee zakka da waqafi ko kaza koko kai ne don dai ka karantar da mutane hadisan manzon Allah ayi aiki fadi manufarka rannan kuma kun san ba a ƙarya wala yaktumuna Allah haditha ba wato magana zaka boyewa don haka yanzu in baku san manuhata ba ku roki Allah shi kai mu lahira lahiya za ku ji manuhata ga baki na in nayi don Allah zan fadi in nayi don wata manuha kuma dai zan fadi shine yau mutum lasara'iru ranar tono asirai Allah duk abin da za mu yi bayyana ko boye Allah ka daidaitar da mu mai abin kwarai yadda ɗan an ka tona ba za mu ji kunya ba yanzu a ce karatun nan ina da wata manufa ba ta don Allah ba akwai bata lokacin da akwai cin amana kai da ya wuce haka nan yanzu an ga kalakattai in bata lokaci na in zanna in yi nazari in bata lokaci na wata ran ban ma da lafiya in zo in zauna haka in yi ta kalakattai in yi ta kuwa ina balsa muku mai yau kuku ku zauna ana tufa muku mai yau a ce yanzu wani ku na da wata manufa shi ko ba don Allah ba ba don ka saurari hadisin manzo a kada da wata manufa da ta kawo ka ki da dan rahoto haki aiko ka an kai ka dauki rahoto ka dai ka wada ma wasu ai ya ce kala dai ka wadi na ce koko last week ana garin diba gan 12 ga hudu can ga hudu nan ga hudu nan kuma ko wace katiya ta ba irin yan lasfi ko kin gani na masallan magani yan kanana ka ko kanana masallatai yau ko wace katanya to wanga aka turo ma yan rahoto wadai abinda aka so in fadi sai ka je ka fadi to Allah ya shiryar da mu Allah don rahamaka duk abinda za mu yi Allah ka tsalkake zukatan mu ya zamba mu da manfa illa dan neman yaddarka to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin ya kadubu kudubatan ba wani bawa dake yin kuduba ko wace irin kuduba ce illa Allah azza wa jalla sa'ilu ana face Allah mai girma da buwaya ya tambaye shi game da kuduban nan azunnuhu qala shi marwayace ce ina zaton ya ce ma arada ga me yayi nufi da kudubat don haka duk wa'azin da ka san malamai sun yi da hudubobin da sun kai da karantarwar da sun kai duk sai Allah ya tsare su gobe kiyama an tambaye su me dan manufarsu qala ja'far ɗaya da cikin marwayatan ja'far yace kana malikum na dinarin shi malikum na dinarin da ya karbo wannan magana daga Hasan al-Basri ya kasance idza haddatha bi hadha al-hadith in yabada labari game da wannan hadisin baka sai ya fashe da kuka hatta yankace hayye yanke daga magana hayye zan bai iya magana kun fahimta thumma yaqulu sannan in ya gama kuka sai ya ce ta hasabuna kuna zatun anna aini cewa idona taqarru tana farin ciki bi kalami alaikum na magana da nake muku in yayi musu in ya karanta wannan hadisin sai ya fashe da kuka sai ya ce musu kuna zatun maganar da nika faɗa muku in ce Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya ce kaza kuna ganin ido na dadi suke ji halal wa ana a'lamu alhali ni ina sane annallaha azza wa jalla cewa Allah mai girma da buwaya sa'ilu ni ano zai tambaye ni game da maganar da dun na faɗi yawmul qiyamah ranar kiyama ma aradtu bihi sai ya tambaye ni me nake nufi da shi kaga ashe akwai jan aiki akan malamai Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa. Kamar yadda nace muku jiya da ranar malamai ce. Wa'annan hadisi inda sun shafi kowa sun fi shafuwar malamai ko? To Allah ya agaje mu. Rawahu Ibn Abi Dunya rawaito shi wal Baihaqi da Baihaqi mursalan hadisi mursal. Ka gani dan daga Hasan al-Basri sai ga Annabi. Bi isnadin jayyid amma isnadin mai kyau ne. Kun fahimta? To wannan hadisi hadisi ne ko bancin zama ne mursal. Mursal ba illa bace. Ta isa a da'ifantar da hadisin sannan kuma akwai kuma wata illa don haka wannan hadisi da'ifin ne mursal. Allah ya ƙara tsira da aminci ga Annabi. Wa al-Luqman sai ka dauka Luqman al-Hakim na cikin suratul Luqman ba shi ba ya annabi na Amir ka gani wannan Luqman tabi'i ne Luqman ibn Amir ba wancan Luqman al-Hakim ba Annabi Allah shi wannan Luqman tabi'i ya ce kana Abu Darda radiyallahu anhu ya kulu Abu Darda yarda Allah tabbata gare shi ya zan yana cewa ni ne Abu Darda sahabi babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda sunansa na kwarai Uwaimir ibn Zaid ibn Qais Uwaimir ibn Zaid ibn Qais shine sunan Abu Darda to Abu Darda al-kunya sace yace shi Luqman ibn Amir yace kana Abu Darda radiyallahu anhu yaqula Abu Darda yadda Allah tabbata gare shi ya kasance yana cewa innama akhsha min rabbi yawm al-qiyama kawai abinda nake tsoro wurin ubangiji na ranar kiyama an yad'uwa ni shine Allah ya kira ni ala ru'usil khala'iq gaban jama'a duka gaban kowa gaban al-awwaluna wal akhiruna gaban mutanen farko da na ƙarshe ba haka za a tara mutane ba shi yasa Allah daga cikin sunayen al-qiyama yace mata yawmul jami'i yinin taro sannan taron na halarta ce wajibi ne ga kowa ba wanda addaga tantancin da yake tani ba zan je ba kowa sai ya zo to gaban su za a hisabi gaban kowa sannan rannan duyare guda za a magana da shi duk abinda za a ce ma kowa na ji yana fahimta kai ma amsar da zaka bai kowa na ji yana fahimta ga babanka ga kakanka ga ƴaƴanka ga jikoki ga sarakunnai ga abokanai ga almajiranka ga makwabta ga makiya ga ƴan hasada ga shugabanni ga waɗanda ka shugabanta kowa na nan ba wanda zai tafi unguwa kowa na nan Allah ka tuha muna asirira to shine yace innama akhsha min rabbi Abu Darda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kawai ni abinda nake tsoro ga ubangiji na yawmul qiyamah ranar kiyama an yad'uwa ni shine ubangiji ya kira ni ala ru'usil khala'iq gaban jama'a gaban halittu duka fa yaqulu li sai Allah yace min ya Uwaimir sunansa na yanka kenan Uwaimir ibn Zaid ibn Qais sai Allah yace min ya Uwaimir ashe kowa za a kira shi da sunanai don haka kusa sunayen kwarai kana Muhammad sai ka koma Filolo ka gobi kyan da Filolo za a tashi ka cikin Filolo kuma a ganga ko ka sa sunan dan kwallo ko bani wannan sunan dan kwallo Messi ko kuma Messi ai gara Messi ma ko inda yace Messi ya he Messi Messi wata maciji ya ce ko to ko kuma Ronaldo ko Michael Jackson tsohon kafin Abubakar ya kuma Michael Jackson abu ya bace ko bai bace ba Allah ya tsare mu daga Michael Jackson. Ka gani kowane mutum za a tayar da shi tare da wanda yake so. Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama. Mutum yana tayar da don haka Michael Jackson zai tayar da Michael Jackson. Ba don yana baka sha a kasa suna ne ba. To za ku tashi tare. Mashigar ku kuma ta zanta ne. Ta zanguda. Akwai dan kwallo ana yi mai tambayoyi yana fadin tarihin rayuwa an kace me ka hiki duna yace musulunci ya hiki. Kuma musulmi suna nan suna admiring din wannan dan kwallon da duniya bai da abinda yake ya kawo musulunci. Kasa ya hukuma baya annan. Hattu ha dai taguwa mai suna ne kanka ganin mutun nasawa. Akwai rashin sanin ciyon kan da ya wuce haka nan. Duk ƴan kwallo duk club na kwallo ka san su. mafi yawan ƴan ƙwallon duka ka san su, amma in ka ce ka kallisa fa asharatul mubashshiruna bil janna, sahabban nan goma da an kawo albishir da aljanna, ba ka iya faɗin su sai ka kama dabir dabir, amma sunan ƴan ƙwallo su duk ka sani. Bon na cin kaɗan neman ga don za ka tafi tare da ƴan ƙwallo. Allah shirya da mu. To shi yace shi ne abin da da yace ni kawai abin da nake tsoro ga Ubangiji na ranar kiyama an ya da uwani ya kira ni ala ru'usul khalaq gaban halittu duka, fa yaqulu li sai yace min ya uwaymir ya kai uwaymir, fa aqulu sai in ce labbaika rabbi karbawaka ya Ubangiji, fa yaqulu sai yace ma amilta mika aikata fi ma alimta dangane da abin da ka sani, ilimin da anka baka mika aikata, to wallahi kaji abin da kullun naka ji musoro kullum abinda sahaban annabi Abu Darda yake tsoro a tambayar da Allah, Allah ya tsare shi ranar kiyama gaban jama'a ya ce abinda ni sani da kai bika aikata, kuma ko yi tsoro ko kai tsoro wannan tambayar sai an yi ta. La tazalu qadama abdin min inda rabbi hatta yas'al an 40, ko don haka ko yi tsoro ko kai tsoro, ashe menene hikimar jin tsoron? Ashe tunda yana tsoron wannan tambayar dole ta tsaye aiki da ilimin, dan an ka tambaye shi mika aikata ce Allah na yi aiki da shi, na yi sallah kamar da kakkaranta, na yi azumi, na yi zakka, na zo hajji, yanzu haka alhaji nake ko da nabbaro alhaji Abu Darda aka ce na sadu zumunci, na kyautata ma talakawa, duk dai abin da kace Allah na yi, sannan duk abubuwan da ka hana Allah ba ruwa na da tsafi, to zan da annabi wada mu tsafi bai da kyau nabbari, ban shaye shaye, in ban cin fura da kunu da abin da ahalan, amma duk wani abu da ke samaye wanda shari'a ta haramta ban sha, duk abin da shari'a ta haramta ban aikatawa, kaga yayi aiki da ilimi ko bai yi ba? To Allah ka ba mu ikon ba da irin wannan amsar. Rawahul Bayhaqi, Imam al-Bayhaqi rawaito wannan hadisin, shi ko ku diba mana shi, yace sahihul li ghairihi mawqufun, wannan hadisi hadisi ne ingantacce sahihul li ghairihi, amma mawqufi ga Abu Darda, kaga bai ce annabi ya ce ba ko maganar sa ce, amma dai ta inganta daga Abu Dardai, Allah shi kare yadda ga Abu Dardai, don haka wannan tsoro ɗan Abu Dardai sahabin manzon Allah ya zan cikin tsoro dangane da tambayar da Allah zai yi mai dangane da ilimin da ya bashi, ina ga mu da bamu kai darajar sa ba, mu fi cancantar mu zan cikin tsoro, Allah ka sauƙaƙa mana mu yi aiki da abin da ka sanar da mu. Sai hadisi na gaba yace wa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qala ta'arradtu أو تصديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فقلت يا رسول الله أي الناس شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم غفرا سل عن الخير ولا تسأل عن الشر، شرار الناس شرار العلماء في الناس. رواه البزار وفيه الجليل بن مرة وهو حديث غريب. Hadisin mu na gaba shi kuma an karɓo shi daga Mu'adh ɗan Jabal, yarda Allah tabbata gare shi, ya ce ta'arrartu na gitta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana na gitta manzon Allah yana tafiya sai na gitta mai haka tambaya gare ni ya rasulillahi, kun fahimta? Au ko kuma tasaddaitu na tsaya li rasulillahi ga manzon Allah, manzon Allah yana tafiya na taho gaba gare ni ya tsaye, kaga dole shi ma ya tsaya ko? To shi an ma'ana shi ne yace ta'arradtu li rasulillahi na gitta ma manzon Allah, aw tasaddaitu li rasulillahi tasaddaitu ma'ana waqaftu li rasulillahi, na tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ho ya duhu bil bai, shi ko annabi lokacin yana dawafi ga daki, annabi na dawafi sai na zo ni gitta mai, ko na zo ni mai tsaye gaba gare shi, fa qultu nati ya rasulillahi ya manzon Allah tambaya garan ayyun nasu sharrun, cikin mutane wane ne mafi shari? Subhanallahi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce Allahumma ghufran, ya Allah muna neman gafararka, shine Allahumma ghufran, ai Allahumma nas'aluka ghufranaka, shine Allahumma ghufran, ya Allah muna neman gafararka, sal anil khairi, ita tambaya game da alkhairi, wala tas'alni shari, bari tambaya game da shari, tambaye cikin mutane ne wane ne yafi zama shari, alkhairi ce ko shari? Shari ce. Kaga cikin wannan hadisin in ya inganta sai annabi ya bashi umarni ya ce ka rinka tambayar alheri, don Allah ka bar tambayar shari, amma kuma za a amsa ma fa tawakka, sai yace shirarun nas mafi sharin mutane shirarul ulama a shiraran malamai fi nas cikin mutane a shiraran malamai su wadanne ne a shiraran malamai wayanda ba su aiki da ilimin su Allah ya tsare mu daga zama a shiraran to a shiraran malamai su ne mafi shari cikin mutane gara jahili da mugun malami annan da mugun malami yake yi jahili na irin ta sannan jahili na wani abu na jahilci wani ya koyi da shi amma shi malami duk abin da yayi akwai waɗanda annan biye da shi daukar suka yi tunda malami ne yana da dalili abin koyi ne gare su to shi yasa ba matsala duniya kamar lalataccen malami jama'a ya halakar da mutane Allah ya tsare mu kudi ba yanzu waɗannan da na fito suna zagin sahabban manzon Allah ba abin kiyayya duniya illa sahabbai sun samu magoya baya ko ba su samu ba sun samu don me saboda ayoyi da hadisan da suka karanta duk da yake ba su fassara su daidai ba amma dai sun samu halakakku irin da na goya musu baya muna roƙon Allah ya shirye shi mai shirye shi su shi yasa duk yadda malami ya lalace jama'a indai Allah ya jarabta da ilimi ka'ida ce ya samu magoya baya kudi ba ku gani duk garin ga wani shan tsangwama kamar Bello Yabo duk wanda kaga ya shigo masallacin Bello Yabo ya zanna to yan ga ni kashe ni ne saboda wasu accan bayan hoge wallahi ka bazuwa wallahi najiya majiya an ce za a zo a kwashi duk wanda a wurin nan to a kwashe mu kai wa mun ka dauka ko ba haka suka cewa ba wallahi barzuwa wallahi barzuwa wallahi ni najiya majiya kun ba inda ya ji illa ƙarya yake yi a kwashe mu da yan an kwashe mu a sa a zuba cikin ramin wuta dallahimi za a kwashe mu amma ka ga duk me yasa ake wannan propaganda saboda wai ku bazowa shi yasa ka ga baka san iyakan masu sun suna son wa'azin nan amma sai dai ko su tsaya can nesa yanzu ka wasu na can suna saurare shi yasa ai nisa lasifikoki manya ko minista su da yawa saboda tausaya ma irin waɗannan akwai almajiran galliya ba amma inda ba su ne na ba kun fahimta sai su tsaya can suna can lallaɓe cikin kwarekwaɗin ne da sauran wurare da nesa wanda kaga ko an taho kwasa kaga ba da su ba kun fahimta wallahi ba da zuwa akwai wani ɗa lokacin ranar Narba nake tafsiri Narba to inda din Narba ce da an yi sallan mangar ina wani sai ce to kuma ka zanna ko sallar isha'i ba a bari ya tafi ranar masallaci don kada ya taho to shikenan da sai yayi sallar isha'i nan tare da uban cikin gida yan an hakari to ka ci abinci to sai ka ci abinci ka samu inda hakkunta wai don dai kai ya taho nan to sai ya ci abinci gaban uban ya tahi ya kwanta uban shi ma ya shige daki ne sai ya buɗe daki ne sannan ya buɗe gida ya taho nan yan an jima ko da uban ka tashi sai ya rega dakin kaga yaron nan ya tafi to wallahi in haka mai ban zuwa bele an kai an kare ba a taba kaba kowa ba kaga ni ban tsoro ɗaya ne kun fahimta to duk wanda kaga ya zo musamman ya shigo masallaci ba ga ne wasu waje suka tsayi su ma inda sun ga motar yan sanda su sheka ne duk wanda kaga ya cire takalmin sa to ya riga ya bushe tala duk abin da za ta faru ta dade ba ta faru ba yan ga muka she ne kuma insha Allah ta'ala komai bai faruwa shekatun sanda ana kamikamin kamu nawa an kai mini kun taba ganin an taba hadawa koda da alaran mana alaran yanzu kasa din nan na bomb kun ka san waye mai alaran maka kasa din bomb waye alaran ma wane akwai alama Mallam Bashiru Goyo ga yana shi ya alaran ma kun taba ganin an kama shi ho don haka dama shi billo kai kadai ga yana ayanka tashi ni dai ni kuma ni dai aka kira kuma in ni zo ban taba implicating dan wani in ce wallahi da wani da Mallam Bashiru Goyowa da Mallam Kiruwa da Mallam Wani ban taba ba ko na taba hagga cin doki duk rikicin da an kai ban taba bude baki cikin kotu nace ba ni na ba har an kai ta zan tarihi ta zan tarihi ko bata zama ba ka gani eh haka rikicin zakka ba ma ni ni fito da zakka ba fa kun san da haka nan ni karba ɗaya ne ni buɗe abin
ba ni ne fito da maganar zakka ba mallam Musa loko shi ya fito da maganar zakka ni karba ni daga mallam Musa ne buda kaga haka doki ce wasu duk abin da sun ka dauka ne ne sai doki gidana an kai ku tambaye makwabta na ba wanda ga yanki doki na banda ko naira 10 ga sayan doki sannan ba ni ne yanki doki ba gidana an yanzu in kana kashe ni ban jira ga inda an kai yanki dokin sai da anka yanke anka kakkasa sannan anka ba Kasim marjayi Kasim Allah ya gafarta min shi anka ba na kashi sai da ya kawo mini sannan ni cire kuɗi na bashi ta kai musu amma dun laifi saka ina kun taba jin na faɗi cikin kotun ce wallahi ba ni bane su wani da wani ne haka ne ya hankuri sai ni shekara 2 da wata 3 gidan yare akan cin doki ban taba cewa ba ni bane ni kullun in kacce nayi cewa ni kai nayi sai naga abin zai faruwa sai na ga tsololo musibar da mutum ke iya sa mutum cikin ta mun ga karshen su ko ba mu karshen su ba sai da ne shekara 1 shekara ta 5 tsari gidan yayi kudi ba kofar ce na guda bai ɗebe ba yanzu in ba faɗi ne ba wani bai sani na ma zauna gidan yayi musamman in ka dibi kuma tuna ga sana to Allah shi dai na kakku damu da su kowa bai fasar ku nan masallacin billa ya bane ni na gina shi kuma ni ka wa'azi duk mai magana da ni yake ba da ku ba ku iya kanku saurare kuma duk mai magana muna nan muna jira ne to Allah shirye da mu to ina yake shine sai yace ya manzon Allah cikin mutane wane ne mafi sharri sai manzon Allah yace ya Allah muna neman gafararka sal anil khair ka dinka tambaya game da alkhairi wala tasalani shar ka ba tambaya game da sharri kaga sai annabi ya hana mai da hadisi ya tabbata da ba wanda yake sai ya tambaya game da sharri kun fahimta sai yace shirarun nas mafi sharrin mutane shirarul ulama ya shararan malamai fi nas cikin mutane a shararan malamai sune malamai waɗanda ba su aiki da ilimin su Allah ya tsare mu daga zama cikin shararan malamai to shararan malamai sune mafi sharri duk fitinonin da na faru kuma su ne ai su ke zuga sanda dukkan gwamnati ta cuta mu wani malami to ba ra'ayin gwamnati bane a shararan malamai ne ke zuga ta to da yake Allah shi ya alhakimu yau da su a shararu wani a shararun malami na sakkwato duka ban ɗebe ko mutum guda ba yau duk mun yi silencing ɗin su yau akwai wani a shararun malami da ka zo a yi tsugunni tsugunci billa ya bayace kaza kar shi ne mun kai ƙarshen su mallan dan ubayyu mallan wane ne duk an gama da su yau inda wa za kana kai ƙarar billa yabo wanda za ka kai ƙara inda yake shi ma ta kaddo Allah sai haka jawo mana shi ta ga na huta an yi lokacin na koma kamar akuya da na yi motsi sai a ce akan mai a daure amma ga kawai sun yi girma ba su daurewa Allah ya shirye da mu rawahu al-bazzar imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisin wafi sai da cikin isnadin hadisin akwai wani jalil ibn murra akwai wani nan jalil ibn murra da ifi ne ko wa huwa hadithun garibi wannan hadisi ne garibi shi jalil ibn murra akai wannan hadisi hadisi ne da ifi saboda shi jalil ibn murra din can da ifi ne kun fahimta sai na gaba yace wa ruwaya an abi barza radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيله تدي على الناس وتهرق نفسها رواه البزار ورويا كاغي يتي ورويا اشاره الى ضعفه كو ورويا ان رويتو ان ابي برزه دغ ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه يرد الله تبته غري شي قال ابو برزه ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله يأتي مثل الذي يعلم الناس الخير مثال ما يكرنتر دا متعني الخير منين الخير أنا الديني ما يكرنتر دا سؤال ما الديني كم فهمت مثال واندك يكرنتر دا متعني الخير وينسى نفسه أما شيء من تاد كان سا كاقي يكرنتر دا متعني كوي كذا الله يأتي أي أبو كذا كوي أما شيء بي Allah ya hana abu kaza amma shi ya laba bai ce ya aikata shine wayan sa nafsahu matalul fatila annabi yace misalin fitila ne ku kalli littafin ku fatila kaga shi fitila larabci ce misalin mai karantar da mutane alkhairi amma shi ya manta da kansa, matsalul fatila misalin fitila ne, ya fitila take to diyo alanna sai ta haska ma mutane wata harƙo nafsa amma ita kona kanta. Haka fitila take ko ba haka take ba, ta ba mutane haskiya an kunna ta amma ita kona kanta. To shi an misalin malamin da ke karantar da mutane gaskiya amma shi baya aiki, kaga sababbi gaskiyar da ya karantar da su in sun yi aiki sai su shiga aljanna kamar yadda ɗan aljanna can sun ka shiga aljanna amma malaman su ne shiga wuta, amma shi kuma tunda bai yi aiki ba ina za a kai shi wuta, kaga ya haska wasu, wasu sun ga hasken sababbi ya karantarwa tai amma shi ya kona kai ne. To Allah ya tsare mu daga zama fitillu. Don haka wannan hadisi sai ce rawahul bazzar, shi ma imamul bazzar ya rawaito shi, sai ce sahihul lagairi, wannan hadisi ingantacce ne. Minti biyar da Allah ya sa mana albarka. Kun ji wannan? Kaga wannan hadisin ya inganta, kaga ashe duk mai karantar da mutane gaskiya ya manta kai ne. Me ya mantawa da kai? Ya ki aiki, kamar ayan mutajiya inda Allah ke wa Yahudu faɗa a tamurunan nasu bilberi watan sauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqiluna, ya ku Yahudu yanzu kuna zaman wa mutane umurni da aikin da'a amma kuna manta da kawunan ku ba ku aikatawa. Shine watan sauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba alhali kuna karatun littafin na at-taura afala taqiluna, wa ku da hankali kaga ne ba ku hankalta mugun wannan aiki naku. Kaga ashe kenan malamin da ke karantar da mutane gaskiya amma shi bai ya zama haukaci. Allah ya tsare mu. Sannan irin waɗannan malaman su ne kake ganin wa'azinsu ko karantarwarsu ba ta da wani ƙima, ba ta da tasiri. Me ke sa abu ya tasiri? Allah shi ke sa magana ta yi tasiri. Shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana sa magana ka ta yi tasiri in ya san da gaske kake yi. Har cikin ƙoƙon zuciyarka magana ta kai ƙoƙon zuciya. Ma'ana magana da ta fito cikin zuciya, ta biyu baki, to ita ce ka shiga kunnin mai saurare ta kai cikin zuciyarsa. Amma maganar da iyakarta ga baki, to iyakarta ga kunnin mai saurari. Allah ya san ba da gaske kai ba, kai malamin mai faɗi, to ya zai sa wasu ɓata lokaci saurarenka? Shi yasa ka ganga wa'azina ana ta yi kamar ana yana bayan iska. Allah ya gafarta mu wani malami yana yin nasiha ga malamin da yake umarnin mutane da yake alkhairi amma shi yana mantawa da kansa. Yace ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halla bi nafsika kana zatta alimu ibda'a bi nafsika fanhaha an gayyaha fa idhan tahat anhu fa anta hakimu fa hunaka yuqbalu in wa atta wa yuqtada bir ra'yi minka wa yanfa'u ta'limu. Yace ya ayyuhar rajulul muallimu ghayru, ya kai wannan mutum mai karantar da waninsa, ya kai malami mai karantar da wani, halla bi nafsika kana zatta alimu, don me wannan karantarwar da haka wa wani? Don me baka fara da kanka ba? Kanka ya kamata ka bi dokokin Allah sannan ka kira wasu su zo su bi, shine kaida jama'a. Amma kai baka bi ba, kana cewa wasu su zo su bi, da gaske kake yi? Sai yace ibda'a bi nafsika, ka fara da kanka mana, fanhaha an gayyaha, ka hana rayuwarka daga bata, abubuwan bata da take bisa gare su, ta kokari ka hana ta. Fa idhan tahat anhu, in rayuwarka ta hana daga abubuwa na bata, fa anta hakimu, ka zama malami, ka zama malami mai hikima, kai kokari. Ma'ana duk wanda ya dauki rayuwa ta ya tilasta rayuwa ta ta dokokin Allah, ko baka wa kowa wa'azi ba, kai kokari. Yayi kokari ko bai yi ba? To amma yanzu ga kanan kana kalakatte, kana kiran mutane a zo a bi Qur'ani, a zo a bi hadisi, alhali kai kana san kana kazan da a shaka, kai kazan mai kokari. To shine yace ibda abina suka kafara da rayuwarka mana, fanhaha an gayyaha, ka hane ta daga batar da take bisa gare ta. Fa idan ta hatsanu, in rayuwarka ta hane daga bata, fa anta hakimu, ka zama mai hikima. Fa hunaka, lokacin nan in ka bi dokokin Allah kai, fa hunaka lokacin nan yuqbalu, ake karban maganarka, in wa afta, fa hunaka yuqbalu in wa afta, lokacin nan ne ake karban maganarka in kai wa'azi. In kai an sanar ma da biyar dokokin Allah, to in ka kira wasu to za su karba. Amma an san mugun malami yake ba ruwanka da biyar dokokin Allah, don kai wa'azi zai sauraren ka. Shi yasa ka ga ga malamai nan suna wa'azi da ka bude rido, wane wane ne sai dai iskan nan ne malam wani? Kadiban malami da akara maka Allah ya goma dan iska, wane ka da Allah ka shi mun dan iskan nan ne malam wani? Jama'a an ci gaba, ba a ci gaba Allah ya tsare mu shine yace fa hunaka yuqbalu in wa asta lokacin nan ne in kai ka bi dokokin Allah to sannan ne ake karban magana ka in kai wa'azi wa yuqtada kuma sannan ake yin koyi bin ra'ayinka da ra'ayinka fa hunaka yuqbalu in wa asta wa yuqtada bin ra'ayinka wa tanfa'u ta'lim kuma lokacin nan karanta ranka za ta amfanar Allah ya shirye da mu ka kun ji wannan ko to mu ci gaba lokaci yayi to shikenan dama wannan hadisin sahihul ghairi ne ko mun bude da hasanun mun rufe da sahihun Allah ya sa mu albarka ga abin mu to jama'a kun ji kada ku dauka wasu gingima da wasu gingima gingiman malamai ake duk abin da Allah ya sanar da kai na shari'a ka zama malami akai nai don haka sai Allah ya tsige ka gobe kiyama ya tambaye ka mi ka aikata da abin da ka sani Allah don rahamarka ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka sannan Allah don rahamarka ka sauƙaƙe mana yin aiki da abin da mun ka sani na gaskiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kaga da ana yin karawurin wa'azi da kamata mu tsallake wannan babi da wannan babi mu ya shafa ko amma ba a kara za mu tsallake kalma guda ba zan tsallake ba duk abinda an ka fadi an ka rubuta sai mun fada insha Allah ta'ala don haka ba abinda ake tsallakewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.